Et pas de mon pop sera le sujet de mon devoir, le pouvoir.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki nake farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum, sunana Nasiru Adamu Ali Kaya. Majalisar Wakilin Jihar Texas ta kada kuri'a tsige Attorney General Ken Faxon na jihar ɗan jam'iyyar Republican da aka samu da laifuka. Matakin na jihar Sabari ya haddasa dakatar da babban lauyan jihar nan take da kuma kaddamar da bincike a majalisar dattawan jihar da zai sa kawar da shi daga kujera na dindindin. An kada kuri'ar bayan tsawon wata ɗaya na duba batun. Binciken majalisar wakilan jihar ya gano tuhuma 20 ga Faxton, wanda ya samu wa'adi uku kan kujera da ya hada da matukar saba ka'idar aiki, katsalandan ga lamuran shari'a, rashawa da kuma cin amanar al'umma. Bayan kada kuri'ar, ofishin Faxton ya ce an yi tsigewace bisa tuhumar da ba gaskiya ba. Masu bincike na majalisa sun ce binciken babban lauyan ya hada da bayanan ƙarya da kuma waɗanda ba hujjar kare su. Alhadin na al'ummar Turkiya za su koma fagen zaɓe zagaye na biyu da zai share fagen shugaba Tayyip Recep Erdogan ya samu mulki a wadi na uku da zai kai shekaru 30 da hakan zai ƙara ƙarfafa mulkin wuka da nama. Hulɗar diplomasiyya ta ƙarfa-ƙarfa da kuma tsarin tattalin arzikin gwamnati ta baibai. Erdogan mai shekaru 69 ya ba da mamaki daga abin da kuri'ar ra'ayin jama'a ta nuna, inda ya samu kuri'u da ratar da ta kai kusan daraja 5 kan abokin amayyarsa Kemal Kılıçdaroğlu a zagaye na farko ranar 14 ga watan nan. Amma duk da haka bai samu kashi 50 cikin 100 da zai hana tafiya zagaye na biyu ba. Ba da mamakin da ya tsakiyar tsadar rayuwa mai tsanani da kuma lashe zaben majalisa da jam'iyyar AK ta Musulunci da yake kawance da ita, jam'iyyar MHP da sauransu, fiye da abin da gogaggen ɗan siyasar da ke cewa zabensa tamkar zaɓe ne na daidaita lamura. Kılıçdaroğlu, mai shekaru 74, ya samu takara ne daga kawancen jam'iyyu kuma yake jagorantar jam'iyyar Republican da wanda ya assasa Turkiya Mustafa Kemal Atatürk ya kafa. Gamayyar jam'iyyun ta kaɗu, inda ta daure don dawo da azama bayan sakamakon da ya fito na Erdogan a zagaye na farko. Zaben da zai fitar da natijar ba wai wanda zai jagoranci Turkiyya wacce memba ce a kungiyar tsaro ta yammacin Turai NATO kaɗai ba. Kasar mai mutum miliyan 85 za ta samar da yadda za a jagorance ta, inda tattalin arziki ya dosa bayan faduwar darajar kuɗin kasar da kashi 1-10 in an kwatanta da dalar Amurka a shekaru 10 da suka wuce. Haka kuma da tsarin hulɗa ta da ƙetare da ta gwale ƙasashen yamma ta haɗa hulɗa da ƙasar Rasha da ƙasashen gabar tsakiya. Ukraine ta shirya don kai farmakin kare kai mai dogon zango kan dakarun ƙasar Rasha, kamar yadda aka samu bayanai daga sakataren tsaron ƙasar Oleksiy Danilov. A zanta da BBC jiya Asabar, Danilov ya ce farmakin na zuwa nan ba da daɗewa ba. Yana mai cewa za a iya kai harin gobe ko jibi ko a cikin mako, yana mai kin bayyana takamaiman lokacin kai farmakin. Danilov ya ba da tabbacin cewa dakarun Rasha na janyewa daga garin Bakhmut na Ukraine ɗin, amma suna sake tattaruwa a wajaje uku bayan ƙaramar janyewa. Mataimakiyar ministan tsaron Ukraine Hana Maliar ta bayyana a sakon manhajar Telegram cewa dakarun Wagner, yan gaban goshin shugaba Putin, da sojojin Rasha sun janye amma suna sake harhaɗa kansu. Dakarun Wagner da ma'aikatar tsaron Rasha sun ayyana samun nasara kan Bakhmut a ranar 20 ga watan nan bayan kimanin wata 10 na gumurzu kan neman kwace birnin. Ministocin kasuwanci na ƙasashe 14 a wajen taron tattalin arziki na Indiya da ƙasashen yankin Pacific da Amurka ke jagoranta sun kammala cimma yarjejeniyar hada-hadar kayan kasuwa su rika tafiya ba tangarɗa kuma lami lafiya. Sashen cinikayya ya bayyana haka jiya Asabar da hakan ya zama babbar nasarar farko a tattaunawar tsawon shekara ɗaya. Sakatariyar kasuwancin Amurka Gina Raimondo ta bayyana wa taron manema labaru a Detroit cewa yarjejeniyar ta farko ta buƙaci ƙasashen su kafa cibiyar da za ta rika kula da safarar kaya da kuma masu zuba ido kan magance tangarɗa don ba da gargaɗi ga ƙasashen na wuri ga abin da zai iya kawo tsaiko ga safarar kayan. Raimondo ta ba da misalin ƙarancin matsakaitan kayan hara da kayan wutar lantarki lokacin cutar annobar coronavirus da ta rufe samar da motoci a Amurka, inda hakan ya tsugunar da dubban ma'aikata ba aikin yi.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin VOA Hausa. Kasuwa akai miki duni. Kasuwa.
Jama'a masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka barkanku da warhaka. Barkanku da ƙara saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na kasuwa a kai miki doli, inda a yau muke a garin Gabi cikin yankin Madarunwa a wannan jaha ta Maradi, domin jin labarin kasuwa musamman ma kasuwar Busashi ta wannan gari na Gabi, inda zamu tattauna da sarkin wannan kasuwa ya ba mu labarin dalilin kafawar wannan kasuwa da kuma irin cigaban da ta samu da ma matsalolin da ke gare ta idan akwai su duka zamu ji. Ba tare da ɓata lokaci ba, sunana Mansur Sani, nake farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A tso a ga mu masu sauraro suna.
Sunana sarkin kasuwa Mashi Gwanja mai jero.
Masha Allah. To daga wancan lokaci zuwa yanzu za ku iya tuna shekara nawa da kafa wannan kasuwa?
Daga wancan lokaci zuwa yanzu shekara ta 45. Ka gani? To har yau shekara 45 kuma kullun ci gaba take. Kullun ci gaba take.
Waye kafa ta?
Gabi kawai ta.
Sarkin Gabi.
Sarkin Gabi.
Na wancan lokaci.
Wancan lokaci ba. Ya kawo ne kasuwa.
Kuna rike da sunan shi?
Oreko. Gabi ne Abu.
Gabi ne Abu.
To shi ya kawo kasuwa. Har yau kuma ga kai kuma ga dai kuma ya je ya da kasuwa. To yanzu nan ya abin da ake sai da kasuwa. A dauko wa iya gajeri a kawo nan. A sai da. A dauka gari a kai mai a sai da. A dauka gari a kai dai sai a sai da. A dauka gari a kai abu ga shahu a sai da. Duka ne muna jin daɗi. Duka kasuwa ba wani kasuwa mai rayuwa sai wanka. Abin da ya cuce amma ga lahiya da take.
Dami dami wannan kasuwa ta kumsa.
Dami dami wannan kasuwa ta kumshi gero. Ta kumshi dawa. Ta kumshi awaki. Ta kumshi shanu. Ta kumshi jakkai. Ta kumshi raƙumma. Kuma ta kumshi jin daɗi. To ji kuma zo shi shi da lahiya lau. Duwa ne zo shi shi da lahiya lau. Gidan shi. To kuma wanga abu ga yanzu mu da ke sarkin kasuwa. Ni da mace sarkin kasuwa ne mai gero. Amma mai kowa jin daɗi. To ji kasuwa mu yana ƙaruwa. Ta yi mutane, ta yi Busashi, ta yi komi. Mun ji jin daɗin mu kenan. Amma yanzu da ya sa ba wani donin talauci dai sai guda biyu talaucin mu.
Mina ne shi.
Talaucin mu. Talauci mu ne ba mu da ruwa kasuwa. Ba mu da shaguna kasuwa. Ba mu da inuwoyi kasuwa. Kuma har yau ya ita kasuwar ba. Tana ci gaba. Amma akwai ma'aikata masu jan kwahiyar mu ita. Saboda mutum ba mu da mutum shawada. Wanga fahimtanci a sangam halal ne a yi su. Amma a zanci ɗan huta.
Abin ya an tsananta.
Madalla. Shi ma ɗan ƙari ya zo ya ga an kore mu babban ƙari gobe ya zo.
Shi ma sai ya ji tsoro.
To yau shi ma sai ya ji tsoro ba. To duk wani abu shi ne damuwa mu. Ba a ciya ba iko. Kuma kai kama kake ba Allah ko.
Gaskiya.
Amma akwai iko amma kuma akwai ragowa. Ko zai ni shi taya kwana. Dan mi jai dan jin daɗi. Wanda ka fa mai albarka.
Kama ɓangaren Busashi gashi sallah ƙarama an yi ta. Yanzu babba ce ake kokarin tunkara. Dani da mine ne wani lokaci wannan lokaci za a yi ta lokaci ne na taba kasuwa wannan ta tashin ta.
To ita wannan kasuwa ta Busashi. Jama'a tun da zane ka zo kai kan ka ban da sai baka mamaki. Ka ga abin da ke kawo wani ne. Ko sai ya ko akwai ko ke ya ko ya gudu. Ko ya kai. To yanzu ka ji sai wani rage. Sai abin ka gani shi da shi ya kai. To wannan kasuwa duka a gaji ya kafa gabe ta.
Akwai saukin Busashi a wannan wuri.
Ito, ai sauki Allah ke dashi. Jami'un mutum mai dukiya ke kawo sauki. Mai sai ya yi kwasa sauki. Amma mai dukiya ya yi kwasa sauki a da. To shi ne wangan. Amma za ka diba a ga abu. Ga da yake zowa su masu shanu su diba. Masu kawowa. Masu kawo awaki su diba. Masu kawo tumaki su diba. Masu kawo jakai su diba. To shi ce ya hayo jiya. Sai an raƙuma kuma su diba. Sai ke koma ga 'yan waina su diba ya are su diba ya sai ruwa su diba ya hola hola su diba a zai ce sauki zai ajin dai
kuna da wani sako ga hukumomi game da wannan kasuwa
to a mun sai kuma ga hukumomin mu sun dai ba mu lafiya kuma muna jin dadin su kuma ba mu matsala gare su eh ba mu matsala gare su
harkar tsaro ba ta taba ku
gajiwa
harkar tsaro kamar da wannan dauke mutane da wasu abubuwa da rage mawa kasuwa abin gaba
to wannan yan bindiga ko ke kali an yi ne yamma an yi shi hudu yanzu ne maka yi kan kwana waje ba sa ki gode yadda ne a jari harkar ga kuma ba kan ga wurin waki a zaki
haka ne masu sauraro kamar yadda kuka ji muna kasancewa tare da ku a wannan taraku ko kuma wannan kasuwa ta busashi da ke ci a halin yanzu mallam a gaya mana suna
ni Maniru Alhaji na Malam
Maniru Alhaji na Malam wannan taraku naka ne
eh taraku na shugaban dalale na kasuwa
dami dami a wannan wuri naka ya kumsa
eh nan yana kumsar sanuwa namiji akwai macen sanuwa
eh
karami da babba
to ya kasuwa
kasuwa sai mu ci mu gode Allah
an ce dillali
eh
ya kake kallon tahiyar wannan kasuwa ta
ku tahiyar kasuwa mu ku kasuwa alhamdulillah baki ya gurgurdun abinda Allah ya huwace mana yi shanu a kawo za a bada usla za a bada takarda ta patent kowa na biyan diya ta hakin kasuwa wannan hakin mutum bai bani da zanna da hisabiya diya ko haka ba
to yanzu zaka ga mun farashi wadannan basashi wannan zai kai nawa wannan zai kai
wannan zai kai jika 150 arami ne wannan kana gani wannan sanuwa 140 ka gane ko babban sa yana sai na jika 500
wancan ga wani
wancan sanuwa ce babban jika 250
kace
eh haka mun
su aka kamanta da shekarun baya zuwa yanzu ya ce sun sauko ne koko sun
eh sun hawa
ni ya kawo hawas
hawa su lokacin da ta akwai duciya yanzu yan ta'adda sun hana babu
wannan kore busashen da aka yi hada
wala shine wannan kore busashen da aka yi shine ya kawo matsalar rashin dabba eh amma an ba da haka ba lokacin ba mu tsara dabba amma yanzu dawo da ke ga hannu an kore mutane sun ta gayyara sai abinda Allah ya shine dan abinda Allah ya rige ne shine ake dan gungura ana taya a biya mu gida bukata a dan yi bukatu abinda mata ya sarai abinda Allah ya sarai sai insha Allah kware kware kuma ga zuwa ku da kai mun gode ubangiji Allah kara muku hazaka da ku kula da mu kun zo kun tuna da mu kaso gabi lalle tana ci gaba insha Allah kun ba da yan ta'addan nan ba kaso gabi to nan wajen babu kaso
sunana Sani Abdullahi kawowa dai nake kuma in sayi kuma hayo ga bana a wannan kasuwa kawo dabobi to alhamdulillahi bakin gurgudu yanayi yana dan juya wani bi abin ya dan ha wani bi kuma ya dan rage kwanuka lokacin da aka tsaya da neran nan kasuwa ta dan lumbasa amma dai yanzu kuma ta dan fara daga bakin gurgudu wasu saboda tsoron lamarin saboda tsarin ya barkace ma sun aje kasuwanci sun bari sai dai dai kuke dan zagaya a kasuwan
ina maganar ga sallah babba ta yi ni ne fatan ku
to fatan mu ga sallah babba ta he Allah ya sa ta zo mu da cinaki ma'ana cinaki ka kawo ka sayar wanda ya kawo ya sayar da shi ma wanda ya zo saye shi wanda ya zo saye ya samu abin da zai saye wanda zai sayar da shi ma samu abin da zai saya kowa ya tashi tsaye bakin gulgudu da kasuwa yayi tsaye da kahun shi tun daga jika 10 ya Allah ya baka ko da kaji ne zaka taya ka saye ka je ka saya da jikakka 10 kila ka samu dala 100 cikin wannan jika 10 ta heye maka wani ya zo ya jara ayyanka ga zuwa ga aikin da ba shi bane dan komun ta dade akwai matsala eh amma ina kira ga matasan mu gaba ɗaya na Niger gaba ɗaya all na Niger da Nigeria kowane ya tsaya yayi tsaye ya koyi sana'ar da zai yi tun daga sai da kaji har zuwa sai da tumaki har zuwa sai da awaki da dai sau kai ko tanta baruza ka duge sau wa yanzu a baru waɗanga za ka sau ka kawo kasuwa sai ka samu dala ko ya baka ciki kenan ya hika zauna a banza har abin wani na baka sha'awa
sunana Dahira Garba na zo sayan dabbobi garin gari ina sayan raguna ba abin da ban sayi da awaki yayan awaki ba abin da ban saya amma mu can muna sayan su muna samu alhamdulillah amma ga yanzu dabbobi sai karamci saboda wajen tsaro ya mamu kadan ko ba gaskiya ba da can muna sayan kawan muna sayan masu dama amma yanzu dan kadan muke samu mu saya ko ba gaskiya ba muna so a kai mu kamun mu wajen layin tsaro
ga sallah na
tayi kuma wannan abun aka ci gaba da shi shi ba mujin dadin ya doma Allah a taimaka mu da tsaro saboda sallah ke tayi muna zuwa sayan dabobi to in mutai yaji wajen nan ba tsaro doma Allah bai lekuwa taimaka mu muna so to busa shi akwai su amma ba kamar wanda muke samun su ba can daga baya doma Allah sun dai rage doma Allah
ku kuke gani ya kawo rishin
abinda ya kawo rishin su rishin tsaro tunda wani na nesa ne in yaji tahuwa zai to ya ji ba dabba ya zo ba abinda za a sayi daga ciki domin Allah muna so a taimaka mu wajen layin tsaro in tsaro ya samu dabbobi sun samu
sunana Ayubu Abdullahi Gurum Ore wanda ake kira da AAG Zurma Local Government to sai da kin ma muna cinta amma rishin tsaro yasa daga can wurin muke tahuwa zuwa neman abinci nan wannan harka sani ya take harkan mu kenan can wurin akwai kasuwannin da ya kamata mu zanki zuwa amma muna zuwa kasuwannin nan saboda yanayin rishin tsaro shi ya kawo musamman a bige mutum ko mutum ma ya nuna cewa yana da irin naira 200 har ko 100 bai nuna cewa shi ne kudin shi kannan kuma idan ka saki can Najeriya kana zuwa kana sai in har baka sai ka sai dukiyar nan wajen wasu ba shi ko zai ga cewa ai kai mai kudi ne kai saboda ka ya za a ce su baka san duke su kenan sai baka illa shi ne muke haduwa nan Najeriya wa Niger tunda dai ai uwan mu ce da Najeriya da Niger duk daya yake kauna da magajiya ne shine mu zo neman abinci na Allah ya ba mu samu
kuma ana
da cewa bakin gurgudu ana da cewa saboda mutanen mu da dama kauyuka cikin Najeriya da Niger din bakin gurgudu duka suna son su zo su ciwo amma saboda ba zan hankali ku ci kana gudun kaiwa a ce ga sanin gidanka akuya wannan ma idan tana kuka tsoro kake ji ga rayuwarka shi ya kawo wannan matsalai amma duk tabbas lokacin da ake zanna lahiya da nan da can dade ne ana kasuwanni daga nan su je can su kai daga nan a zo a kawo kai rashin dabbobi yana damu mutane wannan gaskiya bai ba tsaro to ba dabba kuma gaskiya ba za su hana aje ayi noma za a je a hana aje ayi kiwo da sauransu shi muke ta kamar shi a mutanen kauye ko a gunduman nan da kuma Najeriya bakin wurudu
kana da wani sako ga hukumomin waɗannan kasashe guda
a abin nake sako gare su mun san suna kokari jajirtacce da Najeriya da Niger suna yi bakin wurudu kuma ina sautan Allah ya ba su ƙarfin gwiwa da kokari da kwazo da kariya ya kara masu kan wannan business
to madalla da wannan hira da muka yi da wasu daga cikin al'ummar da ke hada-hada a wannan kasuwa ta gawar kawo ƙarshen wannan shiri na kasuwa akai miki dole amma jin sauran abokan aiki na gidan rediyo muryar Amurka Mansur Sani daga mara idan huriyar Niger ke muku fatan alkhairi
Masu sauraro kada a shafa a yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
Sunana Rabani Yakubu Daudu gabran na set kwa Sokoto Amudellowe a wannan lokaci za mu yi magana ne akan inda Annabi Isa alayhi salamu watan Yesu almasihu ya ba almajiransa ko mabiyansa wani misali wanda a cikin wannan misalin ya nuna kamar wani sarki wanda zai yi tafiya ya kira bayinsa waɗannan bayi sai ya ba su talenti ko kuma ya ba su dukiyarsa wanda wannan dukiya ya ba su ne da manufa na su je su yi ciniki a ƙarshe kuma cikin wannan ciniki idan ya dawo zai nemi bayani game da abin da suka yi ina daukar wannan in kwatanta shi da misalin yadda Ubangiji ya halice bawa wato ya halice dan adam ya ajiye shi a duniya musamman ba domin komai ba domin ranar da suka bayyana gaban mahalicin su waɗannan bayi da aka halitta Ubangijin su ya samu abin da zai yi alfahari da su ma'ana me suka yi a rayuwarsu ta duniya menene shi mahalicin su zai yi alfahari da su ko kuma wace riba suka kawo wannan wuri da muke kokari mu yi magana a cikin littafin Luka sura ta 19 aya 13 ya ba mu haske game da wannan misali da Yesu almasihu ya kawo akan sarki wanda zai tafiya ya kira bayinsa domin ya ba su dukiyarsa don su tafi su yi ciniki don su kawo riba a ƙarshe
rayuwa ta dan adam a duniya game da yadda Allah ya halice shi rayuwa ce wadda shi mahalici yana son a koyaushe cikin imanin mu samu abinda muka kawo gaban mahalicin mu wanda zai zama riba ma'ana zai kawo daukaka ga sunan mahalici ya Allah ne muka yi maganar mu ayyukan mu huddan mu da sauran jama'a Allah da ya halice mu yana son cikin dukan komai shi Allah ya samu daukaka ina godiya domin wannan lokaci da muka samu daga studio A domin sadarwa na nasihar Lahadi ubangiji ya saka da alheri
madalla yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan cutar sankarau da ake kira da meningitis a turanci da aka samu bullarta a jihar Agadez na Jamhuriyar Niger. Hukumomin lafiya a jihar ta Agadez sun bayyana cewa akalla mutane fiye da 40 ne suka kamu da cutar yayin da mutane 6 suka rasa ransu lamarin da ya tayar da hankalin al'ummar jihar duba da yadda ake cikin yanayi na zafi kuma a lokacin ne likitoci suka tabbatar da cewa cutar ta fi yaduwa jami'in kiwon lafiya a ma'aikatar lafiya ta jihar Abubakar Ato yayi mana ƙarin bayani game da cutar a hirar su da abokin aiki na Hamid Mahmud ga kuma yadda hirar ta kasance
to cutar nan fa sankaro kwayoyin cuta ne kuma su kwayoyin cuta kamar yadda mutane suke kabila kabila ne akwai wanda muke cewa bacteria akwai wanda muke cewa virus kabila kabila ne da yawa ba su da iyaka kamar yanzu kun ga yadda muke ce muku wanga talaga da ta fito mana lalle endemic disease 2018 ma mi shaushawarta kuma kamar yadda ake cewa shaushawa da ake mayara ta wata tara akwai ta meningitis ciki amma salaman waccan kalan meningitis a ce addakwai to yanzu wagga da ta zo take ta kullu wagga bana ita sai ce meningitis sai kaga kenan wancan shaushar da muke cikin gidajen likitoci sai zamanto duk shekaru nan da wanda muke cewa center meningitic center ta meningitis tsakanin Chad Niger Nigeria don da kullum akin nan ita ce take bala'i tana kashe mutane to shine gwamnati ya tashi a 2013 an yi shaushawarta a 2018 an yi shaushawarta kenan sai wannan kalat ta akin ita ce sai ta bace shine kuka dan shekarun ga tabarakallah an samu abun yayi dan shiru to bana da ta kullo sai ta kullo wanda ba a yi shaushawarta ba sai ke kene yanzu wannan saikin ita ce ake fama da ita wanda yake ba a yi shaushata ba kuma a cikin gidajen likitocin mu wanda ake ta wata tara kuma ba ta cikin su
shi ita wannan cutar ta sankarau tana da alaka da zafi ne a duk lokacin da zafi ya shiga ne take bazuwa ko kowa a'a ita dai tana da lokaci ne
kwarai ko tana da alaka da zafi daman kowace shekara ma in ka dauko dai daga farkon shekara don ku zuwa watan ga na mayu zuwa karshen shi ake dibin meningitis kuma a al'adance ne muna hadi likitoci ma suna hadi kullum da ruwa sun zuba sai kaga ta rage saboda abun duka cikin iska ne yake tai kenan da an yi ruwa kura ta kwanta tai abun nan sai ka gani wannan kowace shekara ma ko lokacin da ma ana yin annobat ko mutane talakawa sun sani da ai meningitis tai kashi da an ce ruwa sun zuba sai kaga duk mutane sun har rage yan malati bulluwar ta duk ta rage har ta kai ga tsayawa kenan tana da alaka da zafi kwarai
shin kwana rana shi ko kuma a ce yawo cikin zafi haka shi ma yana sa wannan cutar
kwarai ko yawo cikin zafi saboda shine muke cewa a adana yara saboda fita cikin rana don rana a banza ya fi tana kawo ciwon kai shi kuma jikin ga namu sai ta da ya samu ta dakkasawa kadan kwayoyin cuta da man suna nan suna yawo kuma Allah kadai san abin da yake faruwa cikin jikin mu wani cutar kana gamuwa da ita amma in kana cikin yanayi na kirki ka ci ka koshi kana abin nan sai ga jiki zai kokari da ita har ya kashe ta kai baka sani ba amma an ka shiga cikin yanayi wanda yake jikinka da kanshi ka ji mishi ka bi rana ga wani rishin abin nan kuma ka wahala ka sha rana ka gaje ko paliyu kana gani wani lokaci paliyu duka muna da ita cikin jiki amma in ta gamo da wata gajiya ko kai wani aiki sai kaga lokacin nan ne za ta bayyana kenan yadda kace lalle tana da alaka da rana tana da alaka da rana sosai kuma tana da alaka da wahaloli da ragewar garkuwar jiki
kamar ita wannan cutar ta sankaro an fi samun ta ne a cikin makarantun boko shin wani matakai kuke dauka a wannan wuraren na makarantu
lalle gaskiya ne saboda tunda mun ku har samu yawanci duka ɗan lakol ne saboda wancan ukunnan harin da nace maka don koshin equal azinkin nan ne don a lokacin nan matakin da muka doka mun kire inspector kin babban lakol kin duka director kin don muke zance da shi suka ba mu bayani sa'an nan muka tai tare da shi muka kai malakulolin nan ziyara don da muka je a wannan lokacin da yanzu duka matakan rigakafi ne ake doka saboda mu muna nan muna ta shawara muna ta reunion da masu hannu da shuni da abun nan muna ta abun nan don ana kuma wannan aiki ana cikin shi duk wanda aka samu dan malafiya da biruwa da gaugawa ko cikin dare ko cikin menene aika don wannan lakuloli su ma mun je mun fadakar da su muka ce kuma wajen bada karatu na lakol a rinka ma yara zancen na menene shi da alamomin ta saboda su ma yara su jiya su sani saboda duka a taimaki juna kenan ko kaga wani abokin ka ko wani abu yana ciwon kai sai ka ce a mushe ya ce mana fa da an ji ciwon kai da masassara ayi kokari a kai a gidan likita
ita wannan cutar ta menene suwa ta fuka mawa tsakanin yara da mayya
to vraiment ta yi kama yara kwai amma mayya ma ba su kubuta ba amma dai a kware ta yi kama yara daga zuwa shekara 5 har 14 mai har zuwa shekara 30 duk tana kama kuma har wuce nan ma tana kama sirman da mu a wajen mu a binciken mu duka sai ka gani ta hide ƙarfi a wajen yara
kamar yanzu mutum nawa ne ka samu wanda ya kamu da wannan cutar a gadis a halin su
to kama abinda muke cewa casus pay kama mutane wanda yake alamomi ne tabbatawa yadda nace muku sai an hudda ruwan nan na baya an tura su yame don ki yame to mai doma na rahoto akan lalle tabbata wannan ciwon ne to wa'incan na farin da muka samu nace muku an samu guda uku kenan ciwon ya tabbata don bayan haka nan mun samu wajen yaro biyar cikin wa'inga har da wa'inda sun karasu to da bayan haka nan shine muka samu wajen yaro 29 yanzu dai a takaice bon nan komin ke a gaskiya in muka gama tun daga farin har yanzu don mun kusa kai yaro 40 to yanzu dai mutuwa da wanda ake cikin gidan likita 6 yaro 6 suka rasu
kamar ita wannan cutar ta menene idan ta kama mutum saurin kisa ne da ita ko kuwa
eh kware ku tana saurin kisa wannan tabbat menene ta batta wasa tana saurin kisa zaka gani yaro za a ce maka dan lokaci kadan da ya masassara ciwon kai in ba abin nan ba zaka gani raman tana saurin kisa dan shine ake cewa ai gaugawa tunda duk abin cikin gauga ne lalle Allah shi yake da rai don ku ana gauka ne saboda in kwanan mutum ba su kare ma ba kai samu illa saboda ita wannan ciwo in ba ta kashe ba in ta riga ta tabbata ga mutum har ya galabe ta to in ba ta kashe shi ma ba zai fita da kuramci ko da makafta saboda ni don kenan tana baro ma mutum shaida wanda za ta zama mishi illa a cikin rayuwar shi
mun ga kun gamu da masu unguwanni ita wannan gamuwar da kuka yi tana da alaka ne da cutar ta sankaro ko meningitis
eh mun gamu da gwantanni na yankuna Gunduma Agadez don ku wannan cikin wannan sabuwa abin nan da ya kula Agadez don ku wannan ciwo wanda ake cewa meningitis a turance sankaro don ku da Hausa ana cewa sankaro don ku nan da dan lokaci muka fara samun mutane wanda yake su ana da alamomin wannan rishin lafiyar don ku da aka aika ruwan nan da ake hudda gaba sai muka samu uku wanda yake an tabbatar da mana wannan ciwon ne don ku tun a lokacin nan mu muka fara shirye-shirye na fadakar da mutane da gaya ma masu hukuma da gaya ma masu ruwa da tsaki duka akan lalle ya tabbata wannan ciwo ya kulla a cikin Gunduma Agadez muka ce mu tara guntanni saboda abin da yake ya shahi al'umma akwai abin da yake mutane suna iya matakan da za su doka a wajen su mu muna dokan namu su ma su samu su doki matakai saboda a samu dai wannan rishin lafiya kar ta kawo mana wani antuka wani rishin jin dadi babba
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da fatan an ilmantu da abin da aka saurara a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka danganin shirin ya zo muku musamman abokin aiki na Hamid Mahmud sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa makasance lafiya
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta da shirin da bada umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.